العالمين dan wa musulmi a takaice maimaicin huduba ne wanda ta gabata domin wannan al'amari ne wanda yake ya zama ruwan dare ga magari ya kamata a ƙara tunatar da mu wannan al'amari domin mu dawo cikin hayyacin mu domin mun sauka daga hanyar Allah subhanahu wataala a wurin mu'amala da iyayen mu saboda haka saba ma uwaye shine saba musu umarnin da suka bada abinda ake cewa uququl walidaini wanda yazo cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tari saboda haka abinda saba ma uwaye yake rufi shine uwaye su saka wani abu wanda yake halaliya ne ka aikata Allah ya yarda aikata shi manzo Allah ya yarda aikata bai saba ma shari'a ba amma ka ki aikatawa ka saba musu wannan abu ne wanda ba ya da kyau ko kuma rashin ladabin magana tare da su ko kuma rashin ladabin aiki tare da su wannan dai yana cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala ba ya shi Allah ta'ala ya ce ubangijinka Allah ta'ala ya hukunta cewa kada ku bauta ma kowa sai shi Allah kuma ya hukunta cewa ku kyautata ma iyayenku guda biyu ko dai ɗaya daga cikin su ko dukkan su gaba daya su ba ya same su tare da kai su tsufa a wurinka Allah ta'ala ya ce to kada ka musu tsaki kuma kada kai musu tsawa ka gaya musu magana wadda take magana mai girma wadda take nuna su manya ne ba kananan mutane ba saboda ka duk lokacin da suka neme ka wani abu to kamata ya yi cikin ladabi da biyayya ka gaya musu wannan maganar ka sani cewa duk wani mai gidanka duk wani babba duk matsayin shi in dai ba Allah da Annabi bane sallallahu alaihi wasallam to kowa bayan uwaye yake ko me yake baka ko me kake samu a wurin shi duk girman shi to yadda baka mai rishin ladabi baka mai rishin kunya bai kamata a ce kana mu iyayenka haka ba domin in ka mashi lalle butulci ne baka kyauta ba to amma rishin kyautatawa shi in ka mai wannan Allah subhanahu wataala yana iya yafi maka amma kaga uwaye in dai ba su suka yafi maka ba kai tsaye kai masu ba daidai ba kuma suka rike ka har suka mutu ba su yafi ma ba to ba abin da zai hana Allah ya sanya ka wata jahannama saboda kenan dole ne ka nuna masa girma Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu ya rawaito hadisi yace Annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana yace kuna so in gaya maku zinuban da suka fi zinubai girma gaba daya sahabbai suka ce a gaya mana ya Rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu shirka da Allah da kuma ainihin saba ma uwaye sai an dama Allah ta'ala haka yake da haƙƙin shi da haƙƙin uwaye gama su yake wuri guda daya saboda girman su daga Allah sai Annabi sai uwaye a cikin duniya babu wani mai daraja kamar su saboda haka mu bar raina sun bar wulakanta su Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kishingide sai manzo Allah ya tashi zanne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace maganar zurma ku bari ta ita ma tana daga cikin kaba'ir zunub manzo Allah yana ta maimaitawa maganar ƙarya shaidar zur maganar ƙarya sahabbai suka ce har sai da muka ce da dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru saboda yadda manzo Allah alaihi salatu wasallam ya tsananta haka Mughira dan Shuba Allah ya kara masa yarda shi ma ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle Allah ta'ala ya haramta muku saba ma uwayen ku saboda ka saba ma uwaye mabarin samu fushin Allah ne a cikin diya shi yasa Abdullahi dan Amr dan As ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yardan Allah tana nan a cikin yardan uba alwalidi uba haka fushin Allah ta'ala yana nan a cikin fushin uba kai kokari ka samu yardan mahaifinka sai Allah ya yarda da kai kar ka yarda ka fada cikin fushin mahaifinka sai Allah ta'ala ya fushi da kai duk lokacin da mahaifinka uwa ko uba suke fushi da kai to wallahi Allah ba fushi da kai yake matukar dai akan gaskiya ne suke fushi da kai ba akan rashin gaskiya ba ko saban Allah ba to wallahi in dai suna fushi da kai to Allah ma ta'ala yana fushi da kai kuma mu sani cewa addu'a mahaifi akan dan shi addu'a ce karɓaɓɓiya matukar dai wannan dan ya saba ma Allah abin da ba daidai bane ya saba ma uwaye Abu Huraira ta yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai addu'o'i guda uku karɓaɓɓu ne a wurin Allah subhanahu wataala addu'a ta farko shine addu'a wanda aka cuta aka zalunta duk lokacin da yayi addu'a akan wanda ya cuce shi ya zalunce shi to sai Allah ya karɓi wannan addu'a addu'a ta matafi duk lokacin da zaka balaguro kowane irin balaguro ne matukar dai sunan shi tafiya to in ka yi addu'a cikin tafiyar nan Allah subhanahu wataala zai karɓa maka wannan addu'a taka mutum na uku shine addu'an uba akan ɗansa saboda haka duk lokacin da mahaifi ya addu'a akan ɗansa to Allah subhanahu wataala zai karba, saboda haka ka kiyaye abin da zai jawo muguwa addu'a da mahaifinka zai maka, domin karɓaffiya ce a wurin Allah subhanahu wataala. Saboda haka sabawa uwaye yana daga cikin laifuffuka manya-manya, ba ƙanana ba, manya, zunubai manya, wanda zunubai manya dama su kowane ɗaya cikinsu, ba sai ka tara su ba, ɗaya cikinsu in ka yi to yana iya kaika wutar jahannama. Ina daga cikin mugayen laifuffuka da waɗanda muninsu ya kai ƙarshe, kuma duk wanda yake sabawa uwaye to yana tare da fushin Allah subhanahu wataala, yana tare da tsinuwa Allah. Abu Huraira ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tsinanne ne Allah ya tsine mishi albarka wanda yake saba ma uwaye. Duk wanda yake saba ma uwaye to tsinanne ne Allah ya jaye rahama da albarka a cikin rayuwar shi. Abdullahi dan Umar ya rawaito hadisi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane guda Allah ta'ala baya duba su ranar alkiyama. Mutum na farko shine wanda yake saba ma uwaye. Mutum na biyu ita ce mace wadda take kwaikwayon maza, wadda take mai da kanta ɗa namiji, ta yi tafiya irin tasu, ta sa kaya irin na maza, ko ta yi magana irin ta maza, ko kuma ta dai nuna ita kawai so take da zama ɗa namiji, ba ta yarda da halittar da Allah ya mata ba. To haka duk macen da take ƙoƙarin aikata abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ba shi, to tsinan nace a wurin Allah, kuma ba za ta samu rahama Allah subhanahu wa ta'ala ba. Ki bar kanki a matsayinki na ƙiyama ce, ki siffanta da siffofi na ƙiyama ce, ƙiyama ta ga yadda suke kema ki tsaya a tare da su, ba ruwanki da ya'ya maza, wannan ba hurubinki ba ne. Allah ta'ala ya hana ce wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd lirijali nasibun mimma iktasabu wa linnisa'i nasibun mimma iktasabu was'alu Allaha min fadlihi inna Allaha kana bikulli shay'in alima. Allah ta'ala ce kar ku yi gurin fifikon da Allah subhanahu wataala ya yi tsakaninku, namiji ya tsaya wurin shi, mace ma ta tsaya wurin, duk abin da kuke nema wurin Allah to ku roƙe shi, Allah subhanahu wataala shi ne mai badawa, ba mutum ya ba kanshi ba. Haka ya'ya maza ba su suka ba kansu irin wannan rayuwa ba, ballantana ki je kina kwaɗayin samun irin wannan rayuwa ko burinta, Allah ne ya ba su. Kuma Allah subhanahu wataala ya yi ku ya'ya mata kyautar da ya muku kenan, sai ku tsaya inda Allah subhanahu wataala ya je ku. To duk lokacin da mace ta ce ba ta yarda da irin wannan ɗabi'a da Allah ya halicce ta da ita ba, to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ita ba shiga aljanna, Allah ba zai kalle ta ranar alkiyama. Mutum na uku shi ne da yin wanda yake ganin mugu aiki a cikin gidanshi ba zai magana ba, yana ganin shiriyita da shegantaka da ayyuka na sha da abin da ba daidai ba ga matanshi ko ga yayanshi ko a cikin gidanshi ba tare da ya yi magana ba, ba ya tsawatarwa, sai nuna ma kamar bai gani ba, kamar ba sabon Allah ake yi ba, to wannan ma ranar alkiyama Allah ba zai dube shi ba. Mutane kuma guda uku ba za su shiga aljanna ba. Har yau dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na farkonsu shi ne mai saba ma uwaye, na biyu shi ne wanda yake mashayin giya, na uku shi ne wanda yake gori kyautar da ibada. Saboda haka wannan hadisi ko waɗannan hadisai suna nuna mana ban tsoro mai tsanani, da kuma ainihin hannunka mai sanda da hattara daga saba ma uwaye, cewa mu bar saba ma iyayenmu, mu bar ayyukan da suke nuna cewa mun yi ko oho ba ruwanmu da iyayenmu maza ne ko mata, dukkan su Allah subhanahu wataala ya ce a kyautata musu. Saboda haka bai kamata ba, abin da yake wajibi ga da shi da ya kyautata ma iyayenshi, ya yi musu ladabi da biyayya, ya yi musu da'a a cikin abin da yake sananne ne a cikin shari'a musulunci. Kuma wajibi ne ɗan adam ya tuna cewa lalle iyayen nan nashi uwa da uba su ne mafarin zuwan shi a wannan rayuwar ta duniya, kuma sun sha wahala a kan shi, sun sha fama a kan shi, kadiba ka ga yadda mahaifiyar shi ta ɗauke shi, amalatu ummuhu wanan alawa, mahaifiyar shi ta ɗauke shi rauni a kan rauni, yayin da za ta ɗauka cikin shi jijjikin shi jikinta sai ya rauni, haka in ta ɗauka ba har zuwa ta ƙare da ƙarfi kenan, har ma likitocin shawara suke bada cewa a barbarinta tana yin aikin ƙarfi, saboda ba ta da shi, saboda in ta yi aikin ƙarfi za ta cutar da lafiyarta da kuma lafiyar ɗan da ke cikinta. Ta ga kenan wahanan ala wahani. Kuma Allah ta'ala ya ce hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha, mahaifiyar shi ta ɗauke shi da wahala, haka ma ta zo haihuwar shi kuma da wahala, wurin ɗaukar cikin shi a sha wahala, kuma wurin yi doshi daga cikin ciki nan ma sai an sha wahala. Duba kalla wannan wahala da mahaifanka suka sha, to sun sha wahala akan ka, sa'an nan kuma ga ridanka, ga tarbiyarka, ga dawainiyarka, ga walalin da suka yi taho ba akan ka, kana su bacci, kana su walwala, sun tara wasu yankuninsu, rashin lafiya ta taso ma a je a kashe kuɗin. Wani ma sai ya sai da abin hawan shi saboda lafiyar, wani ya sai da gonar shi, wani ya sai da filin shi, saboda a samu maka lafiya, saboda dai ka samu ka rayu, kai ne yau za ka girma kuma ka rena su, ka wulakanta su, ka ɗauke su ba komai ba. To aljazaa min jinsi alamin, ka sani cewa sakamako daga irin abin da kai ne, kai ma za ka haihu. Abin da kai masa ya maka, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, mummuna aiki sakamakon shi shine sakamako irin shi. Saboda haka mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, mu san cewa mahaifanmu sun sha wahala a kanmu, sun tarbiyyance mu, duka sun yi wannan ne saboda mi, saboda kiyaye lafiyar ka da kare maka lafiya daga fadawa a cikin wani abu wanda ba ya da daɗi. Don haka ya zama wajibi ga ɗa ya kaskantar da kai, ya rena kanshi a wurin uwaye, ya zangi shin cewa shi ba komai ba ne a gabansu. Domin umarni ne Allah ya bada, ya ce waqfid lahu ma janaha dhulli min ar-rahma, ka sassauta fukafukan kaskanci ga mahaifanka na tausayi, ma'ana ka tausaya musu, ka rena kanka, ka nuna kai ba kowa bane, duk matsayinka da daukakanka da girmanka da abin duniya da ke gare ka, idan ka zo gaban mahaifa ka rena kanka, ka nuna kai ba kowa bane, baka san duniya ba tun lokacin da su suka santa, kuma sun kare da ita ba abinda ba sani ba, kallonka kawai suke yi, me za ka gwada musu? Ba wani abu wanda ba sani ba a rayuwar duniya. Saboda haka ka mai da kanka a wurinsu ba kowa ba, ba komai ba, ko da kai kowa ne, in ka hito daga wurinsu shi kenan, nuna matsayinka, nuna girmanka, nuna ɗaukakanka, haka ake yi. Ka diba gaga annabi Ibrahim, abul anbiya ihoni, baban annabawa ne, amma gaban mahaifin shi mushiri ki cewa assalamu alaika, baba da Allah ya haƙuri, kuma yana mai wa'azi cewa ke ya abati la ta'budu shaytan, ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahman, ya abati la ta'budu shaytan, ya abati inni qad ja'ani, baba yake kiran shi. Girmamawa haka ake so. Annabawa suna girmama iyayensu waɗanda ba ma musulmi ba, ballanta na kai da kai da ba kowa ba, baka san kai kowa ne, ba ranar alkiyama ina za ka baka sani ba, su waɗanda Allah ya aiko su. Amma kuma duk da haka nan suna ladabi, suna biyayya, suna magana mai daɗi ga mahaifansu. Ashe in kana so ka gama da duniya lafiya, me ya kamata kai? Kai koyi da waɗannan bayin Allah. Saboda haka yana daga cikin nau'uka na kyautatawa ga mahaifa shi ne ɗa ya zangi masa addu'a ta samun rahama Allah subhanahu wa ta'ala da ransu, haka ma bayan rasuwarsu. Saboda mi? Sakayya ce za ka masa a bisa tarbiyyar da suka yi maka kana ƙarami. Haka ma ana so in kana magana da su kakka yanke musu magana, in kana magana da su su bi gabanka, ko kuma kana magana da uba ko kana magana da uwa, to ana so kakka yanke musu magana. Suna magana ko wani abu da suke so su gaya ma kakka dace, kabila suka ma abokanka ana hira kana yankewa, kai ma a yanke taka, mahaifa shiru ake, ladabi ake gabansu. Kuma in za ka musu magana, ka yi musu magana ƙasa-ƙasa, kamar ɗaukar su abokanka ne, ko da sun saki jiki gare su, ladabin ɗan da yana nan, in ka yi rishin shi Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yi fushi da kai. Sai ka lokacin da kake magana da su ka yi ƙasa-ƙasa, ko hukunci suka ma mara daɗi, ko da sun yi do maka wata magana mara daɗi, sun ce ka rabu da wani, ko ka bar abu kaza, ko ka yi kaza, abun bai maka daɗi ba, kar ka ɗaga murya kai ma. Ka nuna kamar kana magana da abokinka, ko ɗan uwanka, ko kowanka bai kamata ka zanki ɗaga mai murya ba, saboda yana da wani girma a kanka. Domin ɗaga mai murya ya nuna baka da ladabi da biyayya ga na gabanka. To ballanta na uwaye, saboda haka sai ka yi ƙasa-ƙasa domin ɗaga murya gaban uwaye. Abin da yake nuna yana nuna ka kan gari ka lalace a gabansu, ka wulakanta su, ka rena su, baka ɗauke su komai ba. Saboda haka ba daidai ba ne, kuma wajibi ne in ba ka tare da su kusa, ko ba ka tare da su kake rayuwa a gida ɗaya ba, to wajibi ne ka zanki kai musu ziyara lokaci bayan lokaci. Kullum in ka fito daga gida wata rana sai labari, ba mamaki su za su riga ka rasuwa. To idan suka rasu sai ka rasa ina za ka zanki zuwa, kuma kana kai gaisuwa ta ka samu lada wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka da ransu yi kokari kullum a ce mahaifanka na gari, kuna gari ɗaya kamar garin nan, a ce mahaifanka ka yi wata uku baka je ka gaida shi ba, ko wata biyar, wani ma sai shekara. In ka ga ya gaida mahaifin shi, to akwai na ɗaurin aure wanda da dangi sun haɗu ga shi, shi ma ya zo sai ya je gaida shi, ko kuma mutuwa ce, ko wani zanen suna, ko wata sabka aka yi, ko wani abin da ya kama da haka, amma haka kawai mutum yace bari kullun yaje ya gaida mahaifin shi ibada ce lada zaka samu wurin Allah kuma in kana so ka kare da duniya lafiya to sai ka zanke irin wannan rayuwa mutum nawa yau yana so ya zanke wannan dama yana yi yanzu sun tafi su bai ko da yayi ma wasu su wadanda suke kusa da su yana jin abin inda dai su ne da yayi saboda haka kenan tun suna da rai kai kokari ka zamanto mutumin kirki ka rabu da su lafiya ka gama da su lafiya kuma ka bayyana masu girmamawa ka nuna cewa waɗannan manya ne sa'annan kuma ka nuna masu kauna da soyayya kamar yadda su ma suka zaki nuna ba kauna da soyayya saboda haka mu yi tsoron Allah subhanahu wa ta'ala cikin dukkan al'amuranmu mu gyara tafiyarmu tare da mahaifanmu mu sani cewa wata ibada ce wannan mai lada sosai musulunci yana kallon cewa kyautatawa da ainihin biyayya ga mahaifa yana daga cikin mafificin ayyuka na lada wanda bawa zai samu kusanci da su wurin Allah subhanahu wa ta'ala domin Abdullahi da Amr dan As ya rawaito hadisi yace wani mutum ya zo wurin annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ya annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yace zan maka mubaya'a akan hijira zan maka mubaya'a akan jihadi ina son in samu lada wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace cikin mahaifanka akwai wani ɗaya wanda yake da rai yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam na'am dukkan su ma suna da rai uzala yace kuma kana neman lada wurin Allah yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ka koma wurin mahaifanka ka kyautata zama tare da shi shine hijiranka shine jihadinka shi yasa ibnu hajar yace idan Allah ya kaddara mahaifanka guda biyu suna da rai karkashin wannan hadisi yana mai bayani yace to ka kai matuka a wurin kyautata musu da ladabi da biyayya gare su domin yin haka zai zamanto ya tsaya maka a matsayin ya kakkafarai jihadi za a tafiya ba manzo Allah yace mahaifanka na dare yace suna da rai manzo Allah yace to ka koma a wata riwaya farji ilayhi ma fa fihi ma fa jahi manzo Allah yace ka koma ka yi jihadi a cikin su mana tawaidiya da wahala da kyautatawa da ladabi da biyayya da za ka musu ya tsaya matsayin jihadi fi sabilillah haka kenan kyautata ma iyaye ba karamin ibada bace ba aiki bane dan karamin wanda za mu nuna ba wanda za mu kallon cewa in mun yi mu samu lada in ba mu yi ba ba wani zunubi wallahi ƙarya ne ba gaskiya bane wallahi duk wanda yi shi ladabi kai ko ba su dare billahi allazi in kai sati baka yi mawa yanka addu'a ba bayan mutuwar su wallahi Allah yana kallon ka kai mai saba musu kai ba mai sati in kai baka yi masa addu'a ta kwarai ba to ballantana da ransu to bari a ce wani ma mahaifin shi ya mamance da masa addu'a tun lokacin da ka mance da yin addu'a ga mahaifanka alhali kana ta roƙo Allah abubuwan rayuwar duniya to ya kamata ka mance da kanka ka san kai ma kike na Allah subhanahu wataala ya kare da kai saboda ka ibada ce mai girma ya kamata mu dawo musu gode banda Allah subhanahu wataala ya daura mu da kyautata musu suna da girman haƙi akan mu saboda girman haƙi akan iyayenmu da ke kan mu Allah subhanahu wataala yake gwaba ibadar shi da ni da kyautata musu wa abudullahi wa la tushriku bi shay'a wa bil walidaini ihsana قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا حكى الله سبحانه وتعالى إن يا فداك يشزي كوات إياه فداك مجزور الله كما لا تشكر لي ولوالديك ألا تشكبوني من كبوني ما إياه هذا ما الله يعني بوديش لبوديهم إياه فداك حكي سبحانه كربي بني mu dawo cikin taitayenmu mu tuba kuma mu gyara bayan mun tuba mun gane cewa laifi ne muka yi to kuma mu gyara abinda ba mu yi musu na kyautata mu yi musu abinda ba mu yi musu na rashin ladabi mu dawo mu zanke musu ladabi abinda ba mu musu na tausayi mu dawo mu zanke tausaya musu duk abinda ba mu yi mara kyau to ya kamata mu dawo abinda ba kai na addu'a bayan sun dade rantsuwa to ka dawo daga yau ka tuba billahi allazi zunubi ne babba sun ji na yi rantsuwa billahi allazi laifi ne babba mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu tuba mu gyara halayenmu abubuwan mu suna nan tari wanda kowane daya aka doko ya isa sai Allah ta'ala ya jefa mu cikin irin wannan rayuwar da muke irin wannan rayuwar da take daɗi kullun dai garaje da yau muke kullun da abin da ya lalace bai kare gyaruwa me yasa saboda mun ki gyara rayuwarmu kullun ba ta rayuwarmu muke kullun kare nisa muke wurin abinda ba daidai ba, ko muna kallon waɗannan abubuwa na ba daidai ba, ba wasu laifuffuka bane, saboda ba zina muke ba, ba shan giya muke ba, ba sata muke ba, ba caca muke ba, ba shirka muke ba, to ga laifin ba yi. Ire-iren waɗannan na zamantakewa suna nan barkatai cikin mu ba. Yaya da uwaye, uwaye da yaya, maza da mata, mata da maza, makwabta da makwabta, abokai da abokai, ƴan uwa da ƴan uwa, duk ana nan duk ba daidai ake ta tafiya cikin rayuwa ba. Dole mu gyara, wallahi in ba mu gyara ba haka za mu yi ta zama. Addu'a ba za ta yi maganin wannan abin ba ita kaɗai. Dole in ka yi addu'a kamar yadda ka san ba ka shiga masallaci ka yi ta addu'a ka yi ta jira Allah ya kawo ba kuɗi. Dole sai ka shiga kasuwa. Dole sai ka kama aikin da za ka samu kuɗin. To ita ma addu'a ita kaɗai ba za ta yi zuwa sai mun gyara. Sai mun dawo bisa hanyar da Allah subhanahu wa ta'ala da manzon shi suka ɗora mu a kai. Allah ta'ala ya sa mu dace, Allah ya sa mu gyara, Allah ya taimake mu da gyarawa. Abinda ya lalace a cikin mu Allah ta'ala ka taimake mu da gyara shi Allah. Wanda yake gyarare kuma Allah ka tsare mana shi Allah. Allah ka sa mu kare da duniya lafiya, Allah ka sa mu cika da imani, Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah. Allah ka raba mu da rabo kai ya Allah. Allah ka hada kan musulmi ya Allah. Ka raba musulmi da wacewa da tarwacewa ya Allah. Allah ka sa mu su juna mu tausaya mu junan mu ya Allah. Mu raga mu junan mu ya Allah. Allah ka sa mu kare da duniya lafiya, marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya, marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama, Allah ka sa su huta. Allah ka hada mu da su gidan aljanna. Abubuwan da suka lalace na rayuwar mu Allah ka taimake mu da gyara su ya Allah. Domin kai Allah ta'ala mai iko ne a bisa dukkan komai ya Allah. Allah ka baka san mu lafiya da kasashen mu gaba daya, zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allah ka raba mu da yaƙe-yaƙe ya Allah, ka raba mu da faɗace-faɗace ya Allah. Allah ka raba mu da fitina, ka raba ko bafa ya Allah. Jami'an tsaron mu daina su ya Allah, ka kare mana rayuwar su ya Allah. Allah ka kare su daga ƴan bindiga da ƴan ta'adda ya Allah. Allah ka kawo ƙarshen ta'addanci da ake a kasashen mu ya Allah. Allah ka kawo ƙarshen shi ya Allah. Allah ka kawo ƙarshen shi ya Allah. Allah ka shimfiɗa isasshen zaman lafiya a cikin rayuwar mu ya Allah. Shugabannin mu Allah ka ƙara musu tsoron ka ya Allah. Allah ka sa su ji tsoron ka cikin duk abin da za su yi ya Allah. Allah ka raba su da son zuciya ya Allah. Allah ka raba su da kuntata wa talaka ya Allah. Allah ka raba su da zalunta talaka ya Allah. Duk abin da za su yi ba daidai ba ya Allah ka kabe hannun su daga aikata shi ya Allah. Duk abin da za su yi daidai Allah ka bar su aikata ya Allah. Allah ka azurta su da mashawarta nagari ya Allah. Ka raba su da mugayen mashawarta ya Allah. Allah ka tsare mana su ya Allah. Allah ka kare mana rayuwar su ya Allah. Allah ka jiro kanmu ya Allah. Allah ka amsa mana ya Allah. Yan kasuwar mu kanana da miya matsalolin da suke fama da su Allah kawo musu karshen su ya Allah. Allah kawo musu karshen su ya Allah. Talakawa Allah ka dadada musu rayuwa ya Allah. Allah ka ba su rayuwa mai sauki mai dadi ya Allah. Malamai da almajirai ya Allah ka taimake su ya Allah. A bisa yada addinin ka ya Allah. Ka kira zuwa gare ka ya Allah. Da kokarin tabbatar da shari'a ka ya Allah. Allah ka taimaka musu ya Allah. Allah ka taimake mu gaba daya ya Allah. Allah ka jiro kanmu ya Allah. Allah ka amsa mana ya Allah. Allah ka kara mana imani. Allah ka tabbatar da mu akan imani da musulunci ya Allah. Kuma Allah ka samu mutakan shi ya Allah. Allah ka kara ma musulunci girma da ɗaukaka ya Allah. Allah ka kara ma kafirci kaskanci da wacewa ya Allah. Sai a tsaye da sallah.